Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan yitsaye akan mitoci 25 31 41 da kuma 60. Za a iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da ke Yamai. Sannan za a iya kama mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Baya ga haka muna nan kodi yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu ware barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Jummai Ali muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe wato 9:30 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe 4:30 kenan agogon Washington DC. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa an gano wasu mutane da ke buga katin bogi suke sayarwa ƴan gudun hijira a jihar Borno ko wannan kati na menene?
Su ce musu ga kati ne na sayarwa ga kati na karba abinci za ku biya kuɗi in an zo za a zo a raba muku.
To wai shin me yasa idan za a yi zaben shugaban kasa a kasashe masu tasowa musamman ma Afirka sai an yi fargabar barkewar rikici?
Duk shugaban da ya kasance shugabancin shi ya ginu a bisa waɗannan al'amura da ke ruguza cigaban al'umma. To kaga dole ya ji tsoro me ya makomar shi, me ya makomar iyalansa, me ya makomar waɗannan jinsin da ya fifita.
Kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku. Shin menene ra'ayinku kan yadda ake yawan samun fargabar barkewar rikici a kasashe masu tasowa? Musamman ma a Afirka idan za a yi zaɓe, ta yaya kuke ganin za a kauce wa aukuwar ɓarkewar rikici kafin lokacin zaɓe da bayan zaɓe da ma kuma lokacin da za a yi zaɓen? Lambar da za ku kira ita ce 2022-2655-2655. Amma za mu fara ne da shan labarai tukuna.
Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Yau Alhamis ɗin nan ya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Democrat. Tsohon sakatare a harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi kira ga Amurka da ta baiwa batun farautar shugaban ƙungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi muhimmancin gaske. Ta ce ya zama kamar yadda aka kashe tsohon ƙungiyar Al-Qaida marar gayu Osama bin Laden a sumamin da aka kai ƙasar Pakistan a shekara ta 2011. Mrs. Clinton ta faɗa wa manema labarai a birnin New York cewa kama al-Baghdadi zai buƙaci mai da hankali sosai daga shugabannin Amurka. Ta ce za ta fara ne da aikawa da saƙon cewa babu wanda ya isa ya kawo Amurka hari ya kuma kwana lafiya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya fito fili ya faɗa wa shugabannin ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da suka hallara a ƙasar Laos cewa Amurka za ta ci gaba da taimakon 'yan yankin. Yau Alhamis shugaban yi wannan furuci. Ya jaddada cewa Amurka za ta kasance tare da ƙawayenta da abokan hulɗa wajen tabbatar da muhimman muradun ɓangarorin ciki har da magance rikice-rikice ko kuma saɓani cikin lumana. Game da shirin nuclear ƙasar Koriya ta Arewa kuwa shugaba Obama ya yi alƙawarin cewa Amurka za ta ci gaba da matsawa gwamnatin Koriya ta Arewa lamba a lokaci guda kuma ta tabbatar an ɗauki matakan kariya wa Amurka da kuma ƙawayenta. Ta wani gefen kuma shugaban na Amurka ya ce furucin da shugaban Philippines Rodrigo Duterte ya yi ba zai ɗora wani tasiri akan dangantakar Amurka da 'yan ƙasar ta Philippines ba. Ya ce sun gaisa da shugaban na Philippines wajen liyafacin abincin daren shugabannin ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya. Tun da farko fadar shugaban Amurka ta soke ganawa da aka shirya yi tsakanin shugabannin biyu a ranar Talata, bayan da shi shugaba Duterte ya bayyana shugaba Obama a zaman mutumin banza. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce jami'an tsaro sun samu nasarar daƙile ko kuma tare mummunan harin da 'yan ƙungiyar Taliban suka so kaiwa a babban birnin London Uzurgan, kuma sun ƙaddamar da binciken bin gida-gida domin zaƙulo sauran 'yan tawaye. Hukumomin yankin da 'yan tawaye sun ce da sanyin safiyar yau Alhamis 'yan tawayen Taliban suka kutsa garin Tarin Kot da aka yi wa ƙawanya. Al'amarin da ya haddasa mummunar ba ta kashi da jami'an tsaron Afghanistan. General Muhammad Ramadish na ma'aikatar tsaron Afghanistan ya faɗa wa muryar Amurka cewa 'yan Taliban sun samu damar dannawa, amma nan da nan jami'an tsaro suka fatattake su. har yanzu dai ƴan tawaye ba su mai da martani akan wannan ikrarin ba. To amma tun da farko wani mai magana da yan kungiyar Taliban ya yi ikrarin cewa mayakan kungiyar sun mamaye yankuna da dama a babban birnin lardin Uzurgan. Gurbacewar iska ya zama sanadin mutuwar kimanin mutane miliyan 5.5 a duk faɗin duniya a shekara ta 2013. Wannan bayani yana kunshe ne cikin sakamakon binciken haɗin gwiwa da Bankin Duniya da kuma Cibiyar Nazarin Kiwon Lafiya suka gabatar ko kuma suka wallafa a yau Alhamis. Yara da waɗanda suka manyanta su ne suka fi ɗanɗanawa daga wannan matsala ta gurbacewar iska. Gurbacewar iska a cikin ɗaki yana faruwa ne a saboda ƙona gawayi ko itace da dai sauransu domin yin girki ko kuma ɗumama ɗaki. Gurbacewar iska a waje kuma yana faruwa ne a saboda hayaƙi masu guba da masana'antu da motoci da kuma wasu abubuwa suke fitarwa. Tun a 1990 wannan al'amari ya munance.
Jummai Ali kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Zamu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda aka gano wasu mutane da ke buga katin bogi suke sayarwa 'yan gudun hijira a jihar Borno. Katin da ke zama shaidar cewa su 'yan gudun hijira ne domin a basu abinci idan an zo rabawa. Daga Maiduguri ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana.
Kwa watannin waya ma dai sai da hukumar tsaro wato na farin kaya da ake kira Civil Defense suka kame wasu da ake zarga da irin wannan hali suna buga katin jabo da kuma saidawa jama'a da sunan bada tallafin gaggawa, wanda hakan ya sa kungiyoyi masu zaman kansu dake jihar Borno suka fitar da wata sanarwa don jan hankulan jama'a game da irin wannan sabon lamari dake kunno kai. Ambassador Amil Shehu dai shine shugaban gamayyar kungiyoyi na jihar Borno, wanda kuma ya mun karin haske game da irin wannan sabon lamari da ya kunno kai.
Eh, gaskiya mun samu reporting faruwar wayan abubuwan kuma yana wakana, kuma abin gaskiya ya dore mana kai kuma ya bamu mamaki da kuma tausayi akan wannan irin wannan yayin da muke tukunna mutane za su fara irin wannan aikin ta shade. In ka duba yanzu wannan talikin ya dauka mota trailer 106 ya bayar na abinci da aka bayar mu da gwamnati da mu da kungiyoyi da masu zaman kansu muka ce to mu kuma mun dauka kanmu contribution namu mu ga cewa duk wanda ya kamata ya samu ya samu wannan abu. Zaka ga hanyar da muke za mu je mu duba anguwa su wane ne masu bukata mu dauki sunayen su mu samu ainihin su traditional rulers da sauransu mu tattauna da su a ba mu suna mu tacance sai mu zo mu raba. Da muka raba daya biyu sai wayan su masu bata gari ban za su zagaya su buga kati irin namu, bayan sun buga sai su sai su samu ƴan gudun hijira da sauransu din su sayar musu katin 2000-3000 su ce musu ga kati ne na sayarwa, ga kati na karba abinci za ku biya kuɗi in an zo za a zo a raba muku.
Kamar wani irin kati ne wannan?
Eh, katin ainihi ba mu ne muke yi kati daban-daban depending on kungiyar da aka bata. Eh, yanzu kira da muke ma mutane masu kananan karfi sosai da kuma masu gudun hijira wanda su ne wannan abin ya dace da su. Ka san mutum yana cikin ra'ayin nan kowane irin sha'anin nan ko me kace mar ka kawo zan baka abinci zai ya kawo. Amma muna so mu yadda muke bada tun jiya mun fara muna bada kaskasudu na jiridu da sauransu da irin suna kuna taimakawa mu gaya ma kowa. In mutum ya zo ya ce maka gashi ka kawo kudi a baka taimako ƙarya ne. Duk kungiya mai zaman kanshi baya karban kudi a wajenka sai dai ya baka.
Ambassador Ahmed Shehu kenan shugaban gamayyar kungiyoyi na jihar Borno ke bayani game da yadda wasu ke buga katin jabo dan karban kayayyakin abinci da dangote ya kawo don rabawa al'umma, wanda kuma kungiyoyi masu zaman kansu ne aka dorawa alhakin yin hakan a jihar Borno. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka ba saban abu bane kaga mutane suna nuna fargabar barkewar rikici a lokacin da za a yi zabe musamman ma na shugaban kasa. Kamar yadda aka gani a kasashe irin su Burundi sannan a baya-bayan nan a Gabon. Na tambayi Dr. Tukur Abdulkadir malami a jami'ar jihar Kaduna ko me yasa ake samun hakan?
Akwai tsoro na abin da zai biyo baya bayan an bar mulki. Saboda mulki ne dama da yawa sautarin yawa abinda aka ci shine a fifita kabilanci ko fifita bangaranci ko fifita launin fata ko fifita siyasar addini. Saboda haka idan duk shugaban da ya kasance shugabancin shi ya ginu a bisa waɗannan al'amura da ke ruguza cigaban al'umma, to kaga dole ya ji tsoro me ya makomar shi, me ya makomar iyalansa, me ya makomar waɗannan jinsin da ya fifita, me ya makomar ƴan amshin shatansa a gwamnati da harkar tattalin arziki da kuma harkar siyasa ta cikin ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka wannan yana waɗannan suna ɗaya daga cikin dalilan da suke haifar da wannan. Baya ga wannan kuma in a baya ne kowa ya san siyasar cacar baki da ke tsakanin gabashi da yammaci tsakanin shugabancin manya-manyan kasashe lokacin su Amurka da tsohuwar tarayyar Soviet da kuma sauran kasashe kamar su Faransa musamman Afirka ta yamma. To kaga wani lokaci shugabannin irin misali in ka kalli abin da ya rika faruwa ko da a ce irin su Laurent Gbagbo misali na Cote d'Ivoire misali ko ka kalli abin da yake faru misali kamar ko da su Idris Deby misali da kokarin da Tanja Mahmud yayi misali da wajen ci gaba da yin tazarci. To duka waɗannan al'amura sun ta'allaka irin wannan baka siyasa da mulki mara adalci. In ka kalli abin da ke faruwa yanzu misali a Gabon, kowa ya ga matsala ce da bai kamata a ce ta faru ba. Kuma abin da yasa dole ya zamanto tashin hankali, ba za a bar jama'a zaɓi tsarin da suke so ba. Jama'a ba za su samu damar su zaɓi tsarin da suke so ba domin ana ganin wanzuwar adalci to ƙarshen zaluncin wasu ne. Saboda haka kaga dole waɗanda ake zalunta din su ma su tada haƙarƙari su nemi hanyoyin da za su kawo ƙarshen zaluncin da danniya. Su kuma azzalumai su yi kokari su kara tabbatar da madafun ikonsu da kuma ta'azzalawa mutane da tauye haƙoƙin mutane.
Ina mafita take ga wannan matsala tun daga shi ka zayyana yadda lamarin yake?
Wato mafitan gaskiya al'amari ne da yake buƙatar haɗin kai na musamman su talakawa wanda ake mulki. Kamata yayi talakawa a ƙasashen Afirka su yi la'akari da cewa waɗannan shugabanni azzalumai duk zaluncin da suke koda suna fifita ƙabilanci, koda suna fifita jinsinsu, amma mafiya rinjayen ƙabilun na ƙabilar tasu ko masu bin addinan nasu ko waɗanda suka fito daga yankinsu su ma suna fama da wahala da uquba. Ƙabilanci da yangaranci da ko siyasar addini makami ne na kasashen shugaba musamman shugabanni irin namu na Afirka. To kamata yayi talakawa su kawar da fuskansu, fuskokinsu daga irin al'amari na fadawa tarkon da azzalumai kasassun shugabanni sukan shirya musu wajen kokarin ci gaba da masu mulki ko kuma cewa in ba su ba sai dai kuma su kasance ƴan afasa kowa ya rasa. Dole shugabanni, dole talakawa da kuma musamman kuma ƴan siyasa da kuma masana su kokari su rika jawo hankalin mafiya rinjaye mu talaka mu fahimci illar da ke tattare da fadawa gada hawa gada zaren da azzaluman shugabanni na Afirka rubabbu waɗanda suke da kasassu ne suke yin wannan.
Dr. Tukur Abdulkadir, malami a jami'ar jihar Kaduna a Najeriya. To yakan wannan batu zamu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. Shin menene ra'ayinku kan yadda ake yawan samun fargabar barkewar rikici a kasashe masu tasowa musamman ma a Afirka idan za a yi zabe? Ta yaya kuke ganin za a kauce aukuwar barkewar rikici kafin da lokacin zabe ko kuma bayan zabe a kasashe musamman na Afirka? Bari mu shakata da wannan waka kafin mu bude layukan mu.
Mubiya ta Kano mun shige Naija sun dawo mulkin kai ba wani ja in ja dan sun kawo hijja mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan muzi ya race a fabolta su ma can dosun yayanta Musa yau sun sabunta more zumai san sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a kasar sadaba wasu yan darga kuma hawo mota mu ce mali sun dau yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddi bake ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Karfe 5 na yamma saura kwatane a nan birnin Washington DC ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga kira mun samu na farko daga jihar Nasarawa. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum, suna na shafa ne katin magaji Danya Musa a kuma jihar Nasarawa. Mahamul Lalo, barka da aiki, na baka sarkin yakin Amerika.
Wa alaikum salam malam Shafa Ali, menene ra'ayin ka yau?
Mahamul Lalo, a gaskiya bismillah, ka san duk abin da ba an gina shi hanya na gaskiya ba. To wallahi dole ne a samu damuwa dan shugabannin mu musamman na Afrika. Babu gaskiya a tare da su. Su kawai ba ta talakawa suke yi ba, abinda za su samu ne daga sun sai 'ya'yansu sai 'yan uwansu. Saboda haka talakawan Afirka suna ne na wahala, na jumbuya, na ɗaci, da fatan kuma su shugabanninmu na Afirka za su yi wannan kuka namu su nemo hanyar gyara tun da wuri. Da fatan za ku tashi lafiya, Allah ya sa mu gama da duniya lafiya.
To madalla, mun gode Shafa Ali, kuma na gode da mukamin da ka bani. Bari mu je jihar Kano. Wane ne a kan layi?
Salisu ne daga Ajingi.
To malam Salisu, muna jinka.
Ni ma kiran da zan yi ga shugabanninmu ne, ai halinsu ne ake nuna musu shi. Asa da aiki wanda zalunci ne sun hawo mulki ba sa son sauka. Fatan mu dai Allah ya ba mu shugabanni na gari. Na gode sai da safe.
Salisu kenan daga jihar Kano, Najeriya. Lambar da za a kira ita ce 2025 2655. Ga kira mun samu daga Zaria.
Assalamu alaikum, sunana Musa daga garin Kwangila, member kungiyar Taska.
Wa alaikum salam malam Musa.
Abin da yake faruwa shine shugabannin da muke tare da su, kusan za a ce ba su da tsoron Allah ne. In suka samu mulki sun maida shi kamar na gado. Sai a mulki su dauki tsawon lokaci, ba abin da ya dame su, da ko da a ce hayaniya zai auku. Tunda yake ai ana nuna fifiko ne da magudi, wanda mu muke so, misali talakawa ba shi su suke so ba. So suna so samu wanda zai hau mulki ya zauna dindindin kenan. So Allah ya kiyaye mu da wannan al'amari. Musa daga garin Kwangila, a tashi lafiya.
Malam, mun gode malam Musa. Bari mu je jihar Yobe. Wane ne a kan layi?
Kana magana da yalawa a garamar hukumar jakusa jihar Yobe garin Gatsun.
To muna jin ka, yalawa.
Yawa, ana magana a Kano.
To muna magana ne kan batun yadda zaka ga ana samun fargabar barkewar rikici a kasashen Afirka, musamman idan za a yi zabe. Menene ra'ayinka dangane da haka?
Yawa, ra'ayina rashin adalci ne inda nake wa gabanin siyasa.
Shi yake haifar da fargaba a zukatan mutane, za a yi rikici idan a lokacin zaben ko bayan zaben kenan. Eh, to ina muna jinka.
Ita shi ne talakawa su gane gaskiyar lamari, su kwaci 'yan soku ba da fada ba da zaben duk wanda ya dace. Kada su dinga biyan ra'ayin 'yan siyasa koyaushe, wanda suka ga dama shi za a zo a dinga yaudarinsa, ana ba su a zaɓi wannan yau ya shekara 30 a sama. To su tsaya su kwaci 'yan soku, su gane gaskiya, su zaɓi wanda ya dace koyaushe, za su kwaci 'yan soku. Wannan shi ne kawai na fuka.
To madalla, mun gode yaya lawal kenan daga Yobe. Ga wani daga jihar Niger, wani ne a kan layi?
Ina magana da Balami Wankin Hula daga Bushishi, iya Niger ke tarayyar Najeriya.
To malam Balami Wankin Hula, muna jin ka.
To a gaskiya shugabanninmu na Afirka, a gaskiya mulkin ko suke so ba tuna talaka suke yi ba. Saboda zaran su samu mulkin, to magana su dauka bai zo a gare su ba. Sai da su ta mulkin har illa masha Allah, in suka yi kuma ɗin siyasa za su gaje su. To kaga wannan ba ci gaba, amma an riga an yi shafan sushen, in ka kai lokaci kaza za ka sauka, lokacin ka ya kai ka ce ba za ka sauka ba. Ita siyasa kamar mun shiga motar haya ne, an zo tushen garinku ka ce ba za ka sauka ba. To ne ka kace ne, sai kuma da fatan shugabannin mun Afirka za su gane su gyara halayyarsu.
Mun gode ƙwarai malam Bala mai wankin hula daga jihar Niger. Bari mu sake komawa a Yobe. Wane ne a kan layi?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Suna na Abubuwan Zan, ciyaman na ƙungiyar zaɓe ta hukumar Damaturu.
To malam Abubuwan Zan, muna jinka.
Na'am, wato ni anan gudunmawa da zan iya bayarwa. Matakin farko shugabanni tukuna su ji tsoron Allah, su tabbatar da cewar duk faɗaɗewan da suka yi a kan mulkin nan za su je su game da Ubangiji. Sannan kuma na biyu, ya kamata ƙasashen Afirka su koyi da kamar ƙasar Najeriya, yadda shugabannin ƙasashe guda biyu a wannan lokaci da aka yi zaɓe na 2015 da shugaba Buhari da ainihin shi Goodluck Jonathan wanda ya saukwa ai yarjejeniya san cewa duk wanda ya tsakani da Allah da bashi wannan zaben sannan kuma talakawa su hada kansu su san yancin kansu su kwaci kansu wannan shine ra'ayi na kuta shi lafiya daga Buba Wanzan kasuwar da Maturu
Malalla mun gode Malam Buba Wanzan bari mu je a garin Zaria wani ne akan layi
Assalamu alaikum ana magana da Kabir Kasinta hayan Odo sabon garin Zaria
wa alaikum salam Malam Kabir menene ra'ayinka
to ra'ayina nan kan wannan mutane da muke fama da su yanzu ba wani abu bane illa jahilci ne ke damu gaba daya domin idan ba jin jahilci ba mutum ya san cewa zai koma ga Allah bai kamata ya tsatsake akan abin da za a tambaye shi ba a ran tashi a kiyama ya kamata shugabai su dinga tsoron Allah idan sun yi abu sun cewa Allah zai tambaye su shine kawai ra'ayina a nan gurin assalamu alaikum
wa alaikum salam Kabiru kafinta kenan daga Zaria bari mu je garin lafiya a Nasarawa wane ne kan layi
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Abubakar Gwana kalmar hukumar alƙalairin Bauchi. To wanda aka fi sanda suna Abubakar Bikari amma mazauni lafiya fadar mulkin jihar Nasarawa.
To Malam Abubakar muna jinka.
To gaskiya ni dai ra'ayi na shine wannan gaskiya shugabanni rashin adalci ne. Dan taka ko abin da ya faru a jihar Taraba bana shi gwamna Dariyo su sun nuna cewa kan inda su ci zabe ba za su tada hankali saboda ba ba su
Malam Abubakar muna magana ne a dunkule a nahiyar Afirka ko kuma ince kasashe masu tasowa musamman ma a nahiyar Afirka za ga ana fargabar aukuwar rikici idan za a yi zabe a gurguje me zaka ce
eh to wannan gaskiya rashin adalci ne zan kai da dai saboda mulkin nan ya kamata kowa ya hawo duk wanda ya ci a bashi kawai saboda a zauna lafiya ya ci
Malam mun gode Malam Abubakar kenan daga wato garin lafiya na jihar Nasarawa kuma da kiransa ne muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka kira da wanda ma ba su same mu ba yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Fasatattun magoya bayan kungiyar kwallon kafar Abia Warriors a Nigeria sun kai farmaki ga alƙalan wasa jin kaɗan bayan kammala wata wasa da kungiyar ta buga da kungiyar Ifeanyi Uba a filin wasa na birnin Umu Ahiya wasan wanda ya zame wa kungiyar ta Abia wajibi ta yi nasara domin tsallakewa daga faduwa daga gasar ya karkare ne a kunnen doki da ci 1-1 lamarin da ya fusata masoyan club din na gida wato Abia Warriors din suka aukawa alƙalin wasan Abubakar Ago da mataimakinsa Aziz Orole ɗan kallon waɗanda suka zargi alƙalan wasan da yin coge da almundahana a wasan sun sha ƙarfin jami'an tsaro da ke wajen to sai dai fa 'yan sanda sun ɗauki tsawon lokaci kafin su ƙwato alƙalan da ƙyar bayan harba barkonin tsohuwa an cafke tare da tsare shugabar hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Saliyo Isha Johansson tare da wasu manyan jami'an hukumar biyu bisa zarge-zargen cin hanci da rashawa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ne ta kama jami'an uku bayan wani wasa da aka buga a jiya Laraba wani jami'in hukumar Patrick Sandy ya yi bayanin cewa sun kama jami'an uku ne sakamakon rashin haɗin kai da suka samu daga hukumar ƙwallon ta Saliyo akan binciken da suke yi to sai dai jami'an uku sun musanta zarge-zargen da ake musu sa'ad da ake binciken su shugabar Johansson da mataimakinta Brima Kamara da kuma sakataren Christopher Kamara sun share tsawon daren jiya tsare ƴan ƙasar Brazil sun yi wa shugaban ƙasar su Michel Temer sowa a daidai lokacin da ake bikin buɗe gasar wasannin motsa jiki ta nakasassu a birnin Rio dubban ƴan wasannin guje-guje da tsalle-tsalle ne dai suka halarci bikin na buɗe gasar daga ƙasashen duniya daban-daban shugaban kwamitin shirya gasar ne aka fara yi wa sowa sa'ad da yake jawabi kafin daga baya shi kuma shugaban ƙasar ya sami nashi rabon na sowa an yi wa jarar da mutum na biyu a duniyar tennis Andy Murray daga gasar tennis ta US Open da ake fafatawa yanzu haka a ƙasar Amurka dan ƙasar Japan Kei Nishikori shine yayi waiwayin baya ya doke Murray dan ƙasar Birtaniya da turmi 3-2 a fafatawar da suka yi a daren jiya matakin quarter final na gasar Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Mahukuntan kasar Venezuela sun sake kame shugaban adawa wato Daniel Ceballos. Mr. Ceballos tsohon gwamna ne a birnin San Cristobal na yammacin kasar. A shekarar bara aka sake shi daga gidan kaso inda aka saka masa takunkumin zaman gida sakamakon rashin lafiya. An kama shi a watan Maris na shekara ta 2014 sakamakon zargin tayar da husuma yayin zanga-zangar da aka yi kan karancin abinci da tashin farashin kayan masarufi da yadda aka samu karo aikata laifuffuka. Mr. Ceballos ya fara yajin cin abinci a watan Mayu zuwa Yulin shekarar 2015 akan neman gwamnati ta saki fursunonin siyasa da kuma saka ranar zaben ƴan majalisar zattarwa. Ranar 3 ga watan Yuli na wannan shekarar babban jami'in kula da haƙƙin dan adam na majalisar ɗinkin duniya ya fito ƙarara ya bayyana buƙatar gwamnati ta kula da lafiya gami da sakin Mr. Ceballos tare da fursunonin siyasa da suka hada da Leopold Lopez, Raul Emilio Badual da Alexander Tirado waɗanda su ma suna cikin yajin cin abincin da Ceballos yayi. A ranar 11 ga watan Agusta shekara ta 2015 mahukuntan suka saki Ceballos inda suka maida shi ƙarƙashin tsaron gida. A ranar 27 ga watan Agusta, ƴan kwanaki kaɗan kafin zanga-zangar neman gyaran harkokin siyasa da tattalin arziki ta faru, gwamnatin Venezuela ta karye takunkumin da suka saka wa Mr. Ceballos na tsaron gida inda suka maida shi gidan kaso da tsakar dare. Shugabannin abokan hamayya sun yi ikirarin Mr. Ceballos dai fursunan siyasa ne kuma tsare shi zai karya ƙwarin gwiwar magoya bayansa. A bayanin da aka baiwa ƴan jaridu ranar 28 ga watan Agusta, John Kirby mai faɗa da yawun gwamnatin Amurka ya ce gwamnatin Amurka ta damu ƙwarai da yadda gwamnatin Venezuela ta yanke hukuncin maida shugaba Daniel Ceballos fursun daga tsaron gida. Maida Mr. Ceballos fursun wata barazana ce da kuma tsoratarwa ga al'ummar Venezuela don hana su bayyana ra'ayinsu ƙarara. Mun yi Allah wadai da ita, sannan kuma a saki Mr. Ceballos nan take. An karya harsashin da ya rike ƙarfin dokar ƙasar Venezuela matuƙa. Musgunawa, takurawa ko hana abokan hamayya magana bai da muhalli kwata-kwata a mulkin demokradiyya. Gagarumin tattakin da aka yi na ranar 1 ga watan Satumba an yi shi lafiya ƙalau ba tare da wani tashin hankali ba. Amma Mr. Ceballos tare da sauran ƴan adawar an rike su tun kafin ranar kuma har yanzu suna tsare. Gwamnatin ƙasar ta ci gaba da korar ko kuma hana duk wani ma'aikacin jarida da yake ƙoƙarin yin rahoto akan wannan zanga-zanga. Zuwa yanzu ƴan jaridun ƙasashen ƙetare-shida ne aka hana shiga ko kuma korar su daga ƙasar. A ranar 3 ga watan Satumba gwamnati ta tsare ɗan jaridan nan mai suna Bridio Yatar wanda yake wa Isla Margarita rahoto bayan ya buga labarin zanga-zangar nuna ƙin goyen bayan Maduro a shafin yanar gizo na Margarita a rahoton sirri. Amurka tana nuna damuwarta kwarai akan riko da kuma hana ƴancin ƴan jarida bayan zanga-zangar watan Maris sakamakon tauye-tauyen haƙƙunan ɗan adam da suke faruwa a Venezuela. Shirin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Da haka ne kuma muka zo ga labarai a taƙaice.
Yau Alhamis ɗana ya takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin inuwar jam'iyyar Democrat. Tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta yi kira ga Amurka da ta baiwa batun farautar shugaban kungiyar ISIS Abubakar al-Baghdadi muhimmancin gaske. Ta ce zama kamar yadda aka kashe tsohon kungiyar Al-Qaida marigayi Osama bin Laden a sumamin da aka kai kasar Pakistan a shekara ta 2011. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya fito fili ya faɗa wa shugabannin ƙasashen kudu maso gabashin Asiya da suka hallara a ƙasar Laos cewa Amurka za ta ci gaba da taimakon 'yan yankin. Yau Alhamis shugaban yi wannan furucin. Ya jaddada cewa Amurka za ta kasance tare da ƙawayenta da abokan hulɗa wajen tabbatar da muhimman muradun ɓangaroren ciki har da magance rikice-rikice ko kuma saɓani cikin lumana. Jami'an ƙasar Afghanistan sun ce jami'an tsaro sun samu nasarar daƙile ko kuma tare mummunan harin da 'yan ƙungiyar Taliban suka so kaiwa a babban birnin lardin Uruzgan, kuma sun ƙaddamar da binciken bin gida-gida domin zaƙulo sauran 'yan tawaye.
Masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe idan Allah ya kaimu za mu zo muku ɗauke da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Jami'a Ali da tattaya ni gabatarwa, sai kuma Julie Lathis Gresham da tattaya ni, wato da ta haɗa shirin da injiniyan mu Keith Holmes. Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na Muryar Amurka birnin Washington DC.